Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis 10 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Baba da kanin labarai.
To Baballa, shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 za su gana a ƙarshen mako a Burtaniya da zammar lalabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsalolin da China da Russia ke haddasawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya isa Turai a jiya Laraba a rangajinsa na farko a matsayin shugaban Amurka domin ganawa da shugabannin kasashen yamma kafin ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a wani taron koli a mako mai zuwa a birnin Geneva. Kana wata mai shigar da ƙara a kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi kira ga gwamnatin Sudan da ta mika mutane hudu da ake neman su ruwa a Jallo akan aikata laifukan yaki daga Khartoum zuwa Hague.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu mazauna ƙauyuka da ke kan hanyar Kaduna zuwa Zaria sun koka kan yadda 'yan bindiga suka fara sacewa da kashe mutane a hanyar.
Duk mutumin da ke Kaduna idan zai Zaria idan aka ce maka bakwai tayi sai na ji tsoro ya kawo hanyar idan har ya sa abin da ke faruwa. Dalili mutanen nan yanzu ba masu lokacin hanyar nan suka gara sai kar hanyar nan karfe 10 na dare. In suka gani ku suka dake tsawon lokaci suna aukashi din su ga dama a sunan ka bindiga ko ka lafa su gudun ko ta suka sheka.
Masu sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya sun fara tokaci kan yadda 'yan mulkin dattawa da suka fito daga arewacin kasar suka koka kan tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin.
Ce an ba wa sojojin Najeriya kuɗin da suka kai kusan trillion 2 a cikin wata takwas. Me aka yi da wannan kuɗin? Me 'yan majalisar wakilai ko na dattawan Najeriya suka yi da cikin banda zaman banza da zaman ɓata lokaci da suke yi a Abuja?
Bayan haka kuma za ku ji cewa ma'abuta amfani da kafar Twitter na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan jinjinar da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa gwamnatin Najeriya na dakatar da shafin. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi ke gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 za su gana a ƙarshen mako a Burtaniya da zammar lalabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsaloli da Russia da China ke haddasawa. Taron kolin na wuni uku da zai fara a gobe Juma'a za a gudanar da shi ne a Chris Bay, wani wuri da ya shahara ga masu yawon bude ido da ke gabar ruwan kudu maso gabashin Burtaniya. Jiragen yankin ruwan Burtaniya suna sintiri a kan ruwan yayin da aka jibge sama da 'yan sanda 6,500 a shirin da Burtaniya ke yi na ɗaukar bakoncin shugabannin Amurka da na Faransa da Jamus da Italy da Japan da kuma Canada. Kasashen India da Koriya ta Kudu da Afirka ta Kudu za su halarci taron a matsayin baki da aka gayyata. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya faɗa a jiya Laraba cewa yana zuba ido ya amshi bakonci kana ya gana da kawayensu gaba da gaba. A hali da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya isa Turai a jiya Laraba a rangajinsa na farko a matsayin shugaban Amurka domin ganawa da shugabannin kasashen yamma kafin ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a wani taron koli a mako mai zuwa a birnin Geneva. Ya fara yaje zango ne a filin saukan jirage na masarautar Ingila inda ya jawabi ga sojojin Amurka. Gare ku dukan rundunan sojoji da na sama, ina matukar godiya gare ku, kuna da alhaki a kanmu, muna matukar alfahari da ku, inji Biden. Sai dai ya kuma yi kalamai marasa daɗi a kan shugaban Russia Vladimir Putin wanda zai gana da shi a cikin wannan tafiya da yake yi. Ya ce na bayyana karara, Amurka za ta bai da martani mai tsauri wanda kuma ya dace idan gwamnatin Russia ta aikata duk wani abin da zai cutar, inji Biden. Shugaban ya ce zai sake jaddadawa kawayensu akan rawar da Amurka za ta taka a duniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shirya wani aiki a dukkan sassan ma'aikatarsa a jiya Laraba da zumar daukar matakan da suka dace akan China da ke kawo tsaiko ga ma'aikatar sojin Amurka. Yayin da wasu ayyukan za a bar su cikin sirri, jama'an ma'aikatan tsaron sun faɗa wa manema labarai wannan yunkurin ya fito da sabbin tsare-tsare na bada muhimmancin kan gasa da China kana a tabbatar da ganin matsalolin da ke faruwa a yankin Indo-Pacific na samun kulawar da ya dace wannan yunkurin ba wata sabuwar dabara ce ko kuma sauya alƙiblar gwamnatin Biden daga inda ta nufa zuwa yanzu a cewar wani jami'in ma'aikatan tsaron wanda ya tattauna da manema labarai a jiya Laraba Bradley Bowman wani masani ne akan tsaro da ke tare da wata kungiya mai zaman kanta ta Foundation for Defense and Democracies ya faɗa wa murya Amurka cewa duk wani mataki da Pentagon za ta ɗauka na ƙara muhimmanci game da dabaru akan China abu ne mai kyau
to madalla an jima kaɗan babu ya kubi zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu yayin da aka samu lafawa har-haren yan bindiga akan hanyar Kaduna zuwa Abuja yanzu haka yan bindiga sun fara tare hanyar Kaduna zuwa Zaria inda a makon nan suka kashe wasu matafiya sannan suka sace wasu wannan ne karan farko da yan bindiga ke neman maida babbar hanyar Kaduna zuwa Zaria tarkon mutuwa abinda al'umar yankin ke cewa wata babbar barazana ce ga yankin na arewa Isa Lawal Ikargareka
daya daga cikin jagororin yan sa kan da ke sintiri tsakanin kwanar farakwai zuwa Zaria a hanyar Kaduna zuwa Zaria wanda ya nemi a saka sunan shi ya sheda wa muryar Amurka cewa al'umar yankin na cikin wani hali
gaskiya abubuwan suke faruwa yanzu a hanyar Kaduna zuwa Zaria sirrin ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yanzu duk mutumin da ke Kaduna idan zai Zaria idan aka ce maka bakwai tayi sai na ji tsoron ya kama hanyar nan idan har ya sa abin da ke faruwa dalili mutanen nan yanzu ba masu lokacin tsara hanyar nan suka gara ba sai tsara hanyar nan karfe 10 na dare in suka gani kuma suka dake tsawon lokaci suna operation din suka ga dama kasu na kaban daga ko kana ku su bude ku ta suka sheka sannan ko suka tashi za su dibi mutane al'umman da saka rama suke diba iya abin da suke diba wasu kashe wasu su dibi musu dukiya kuma su kwari su su gaba da su
tuni dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aluwani ya tabbatar da muryar Amurka abin da ke faruwa amma dai ya ce su ma jami'an tsaro ba a zaune suke ba
bamu da wani labarin cewa an tare hanya rana tsaka a wannan hanyar ta Kaduna zuwa Zaria to abin da ya faru shine yan fashin daji sun tare wannan hanyar daga bisani muka ankarar da sojoji suka fatattaki barayin daji to lokacin da su barayin daji ke arcewa suka kashe bayin Allah biyu suka kuma raunata wasu kuma ba wai gwamnatin jihar Kaduna tana nufin ba a samu matsala ba a'a muna da matsala muna sani kuma muna iya bakin kokarinmu akwai wasu bayanai wanda ba za mu iya yi ba amma ina tabbatar maka muna iya bakin kokarin wanda dukkan mu ana wannan aikin
masana harkokin tsaro dai na ganin idan ba a gaggauta daukar mataki na dakile wannan yunkuri na kashe hanyar Kaduna zuwa Zaria ba to lalle harkar kasuwanci da noma ka iya dirkushewa inji Manjo Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya
hanyoyi ne wanda yake ana yin atisaye na sojoji akwai farkokin sojoji kusa da wurin shi yasa wani lokaci abun sai zama kaman ana sakaci ya kamata a samu irin wayannan wuraren ido a san yadda za a yi a dakile wannan ba in ba haka ba in ya ci gaba da hankan noma da harkar cinikayya zuwa jihohin arewa zuwa arewa sosai da sosai wallahi zai na kaso sosai dole ne an san da wayannan mutane suke abun mamaki shine har su yi kamu a biya kuɗin fansa a ce an kasa gane inda wayannan mutane suke
yanzu dai manoma sun fara nuna shakku na yiwuwar yin aikin noma a irin wannan yanayi na zaman zulumi
ka wannan abubuwan bai kare kan kowa illa iyakan talakan da bai jobe gani ba yanzu har na ki cikin su damuna ne mutumin da ke kawai ba abin da ya rike alfari da shi illa iyakan noma to amma yanzu ka duba yanzu ga gonakin nan yanzu ana kusan farkon damuna amma gonakin ba su zuwa sai da ka ci talakan an raba shi da noma shin me zai yi so ake koma inda wasu suke koma ta da
Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
A gaida Isa Lawal Ikara ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wata mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa ta kira ga gwamnatin Sudan da ta mika mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo akan aikata laifukan yaki daga Khartoum zuwa Hague. tace ya kamata Sudan ta tabbatar wa duniya cewa sabuwar Sudan tana tare da sauran kasashen duniya wurin hada hannu domin yaki da miyagun ayyuka, kada ta nuna tashin mantu ga tsarin adalci da bin doka da oda. Fatu Ben Suda tana fada a jiya Laraba yayin wani jawabi da ta yi wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a matsayinta na babbar mai shigar da kara. Ta ce kusan dukkan mutanen da ake zargin su suna hannun gwamnatin Sudan, kana babu wata cikas na shari'a da za su fuskanta idan aka mika su ga kotun ta ICC. Mutum daya daga Darfur kadai ne yake hannun kotun ICC bisa zargin aikata laifin yaki. Aliku Sheikh da ake kiransa Muhammad Ali Abdulrahman shi ne mika kansa da kansa, kana aka tura shi zuwa kotun shekara guda da ta wuce. A ƙarshe, ta kowace mahanga za ka duba, adadin allurar rigakafin COVID-19 da aka yi a nahiyar Afirka ya yi ƙasa ainun idan aka kwatanta da sauran duniya. Masana kiwon lafiya sun yi kashedi cewa idan aka gaza yi wa mutane biliyan 1 da miliyan 300 a nahiyar Afirka zai yi matukan tasiri akan tsarin kiwon lafiya da kuma tattalin arzikin yankin. Sama da shekara guda da aka fada cikin annobar COVID-19, kasashen Afirka da dama mutane kalilan ne aka musu rigakafi a cikin al'ummar nahiyar. Kasar Najeriya, mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ta yi wa kasa da kashi daya cikin 100 na mutanenta ne kawai. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Afirka ta ce kasashe uku da suka hada da Tanzania da Burundi da Eritrea sai kuma Jamhuriyar Saharawi da ta ayyana cin gashin kanta dukkanin su ba su taɓa samun rigakafi ba, yayin da Burkina Faso ta samu zubin rigakafin 115,000 na AstraZeneca, amma kuma yanzu ne za ta yi wa 'yan ƙasar allurar fari.
A gaida da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, sanatocin jihohin arewacin kasar sun koka kan taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin. Wannan ya biyo bayan wani taron gaggawa ne da suka yi a majalisar. To sai dai masu ruwa da tsaki na cewa kukan sanatocin ihu ne bayan hari. Kama Gina Dauda da ƙarin bayani.
Sanatocin Arewan sun kwashi sa'o'i biyu suna ganawa cikin sirri. Daga bayan taron sai shugaban ƙungiyar Sanata Aliyu Magatakar da Wamako ya wa manema labarai bayani yana cewa,
"We are so worried the entire focus drones have one challenge or another and they are looting."
Sanatoci na cikin tashin hankali da kuma halin damuwa kan yadda rashin tsaro ya ta'azzara a ƙasa har yake nema ya gagari kundila. Sanata Wamako ya ce dukkan su sanatocin Arewan sun haɗa kai yi magana da murya daya, saboda haka sun dauki hutu na tsawon makonni biyu kuma kowannen su zai tafi tushensa yayin nazari da tuntuba kan wasu hanyoyi ko dabaru na daban da za a iya amfani da su wajen shawo kan al'amarin. Shi kuwa daya cikin sanatocin Arewa daga jihar Neja, Muhammad Sani Musa, ya ce baya ga korafin sanatocin Arewan, majalisar dattawan kanta ta sha yin kudurori akan batun tsaron kasar bila adadin.
"Kullun ina jin ba ranan da za a tashi a majalisa bayan maganar tsaro ba. Maganar tsaro na kasa mun yi, magana haɗin kai na kasa mun yi, wanda yake muna kan magana, dama magana ne namu. Masu ƙarfin da za su iya yin wani abu sune executive, amma ai mu namu mu faɗa ne kuma muna faɗa kuma kowa ya faɗa. Saboda haka duk wani maganan da za a ce ba mu yi ba mun yi, mu mun san mun yi, kuma ƴan Najeriya ku kanku kun san mun yi."
Wasu na ganin ku ne masu wuka da nama a majalisar dattawa na tsawatawa bangaren gwamnati, amma kuma ba kwayi ne zaka ce game da wannan?
"A wannan ake in san ba gaskiya bane, ƴan adawa ke faɗa haka."
Amma ga ƙwararre a fannin kimiyyar tsaro na ƙasa da ƙasa Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin waɗannan bayanai da ƴan majalisar dattawan suka yi ihu ne bayan hari.
"Kukan rashin tsaro da ƴan majalisar dattawa da ƴan majalisar wakilai na ƙasar Najeriya suke yi ai ba wani abu bane illa abin nan da ake cewa gunzugulu da munafunci da annamimanci da kidahumanci. Saboda a zahirin gaskiya ba wata matsala ce da ta dame su ba. Sannan dokoki da ake zuwa da su an ce an ba wa sojojin Najeriya kuɗin da suka kai kusan triliyan biyu a cikin wata takwas. Me aka yi da wannan kuɗin? Me ƴan majalisar wakilai ko na dattawan Najeriya suka yi da sun banda zaman banza da zaman ɓata lokaci da suke yi a Abuja?"
A ɓangaren majalisar wakilai ma dai labarin iri ɗaya ne, domin akwai dokar da majalisa ta riga ta yi wa karatu na biyu da ke neman sauya yadda sojoji ke gudanar da ayyukansu, ta yadda ɓangarorin uku na sojojinmu za su iya aiki tare yadda ya kamata domin shawo kan ƙalubalen tsaron da ƙasa ke fuskanta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina, to har yanzu dai muna Nigeria. Biyo bayan jinjina da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa gwamnatin Nigeria da dakatar da kafar sadarwar Twitter a kasar. Abota amfani da kafar na bayyana ra'ayoyinsu mabambanta. Salih Shehu Ashaka gare ka.
Masu ra'ayoyi waɗanda suka yi fice a lamurar yanar gizo a Nigeria na bugun jaki na bugun teki. Ga dan gwagwarmayar ƴan SAS Deji Adeyanju ya ce Twitter ta yi adalci wajen dakatar da shafin Donald Trump, don haka yake murna in wata ƙasa ta gwada Twitter.
Kan wannan maganan na President Donald Trump da yake wa Buhari murna, na kore Twitter daga ƙasar mu, shine wannan abin da yayi ba daidai bane, kuma demokratiya bata karba da irin wannan abubuwan da yasa America suka cire shi daga neman komawa kan milki kenan, da irin maganganun daban-daban da ya dinga yi. Ganin da nake yi wa irin wannan maganan da yayi, cewa magana da cancanta da demokratiya ba, ko lokacin mulkin soja ba aka kai hana mutanen amfani da yanar gizo ba. Dukokin majalisar dukkan duniya ma ya yarda cewa mutane suna da izinin fada duk abin da ke cikin ra'ayinsu, to kuma abin da mutane suke yi kenan a yanar gizo wanda aka fi sani da Twitter.
Shi ma abocin yanar gizo da Radar Rana George Omonge Daniel da ke cakar manufofin shugaba Buhari ya ce bai mamaki matsayar Donald Trump din ba.
Shi Trump daman shi mutum ne wanda dukkan ya shiga ba ya san matsala da mutane da yawa da kasashe da yawa. Trump ya zage mutane kamar kulebi, daga baya abin ya yawa ne har an kaje aka yi rigima a Capitol. To shi yanzu abin da ka mishi yanzu haka dole ya goyi baya irin halin da aka yi Najeriya, dole ya goyi bayansa. Amma yanzu haka ya sa yanzu duniya gaba ɗaya sun sa ido akan Buhari, yanzu akan gwamnatinsa, akan wai yanzu haka shi ba za su a yi magana akan gwamnatinsu, akan human rights abuses da ake yi ma 'yan jarida da masu magana akan gwamnatinsu. Kamar yanzu haka akwai yaro yanzu haka da ya ɓata tun shekara biyu yanzu da ya wuce ya ɓata. Aka nuna kunan shi da diyaka.
Amma a nasa ɓangaren mawallafin jaridar yanar gizo ta Daily Nigeria, Jafar Jafar, na ganin Donald Trump ya yi daidai, kamar yadda shugaba Buhari ya taka Twitter birki biyo bayan goge wani saƙo da yake ganin mai ma'ana ne.
To in zan faɗi ra'ayina tsakani da Allah, cewa wannan magana ba ta kai cewa kamfanin Twitter ya cire ta ba, don babu inda ya ce wai gashi zai wani abu da ya saba doka. Saboda ka'ida ne duk mutumin da ya ɗauki makami ya ce zai tankari jami'an tsaro, wannan ko ina a duniya an san cewa hukuma maganinsa take yi. To kaga ko dai shugaba Buhari ya yi magana cewa za a yi maganin waɗanda suke ɗaukar makamai, suke kashe 'yan sanda, suke kona ofisoshin kuma 'yan sanda, suke kona ofisoshin zaɓe, suke kashe mutane wanda ba ƙabilarsu ba, ni ina ganin cewa duk mutumin da yi wannan abin ya kamata mu kalle shi ba a dan wata kabila ba, a'a a mai laifi za mu kalle shi, wanda a kowace kabila akwai mai laifi, a cikin Hausa akwai mai laifi, a Fulani, a Inyamurai, a Yaraba, duka babu inda babu mai laifi.
Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ya ce kamfanin Twitter ya fara tuntubar gwamnatin Najeriya don sanin matakin da za a dauka na gaba. Salih Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Salih, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Farkon wannan shekara, majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawan Najeriya ta samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima, yayin da waɗansu ke yaba wannan yunkurin da suke gani zai ba mai karamin karfi damar kafa gida. Waɗansu na ganin an tauye haƙƙinsu, musamman idan aka yi la'akari da wanda ke da karfin yin fiye da abin da dokar ta kayyade. Kafin gayyatar masu ruwa da tsaki domin neman hanyar samun daidaito, wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a jihohin Kano da Jigawa, Mahmud Ibrahim Kuri, ya yi nazarin lamarin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Yanzu ka duba barna da yake so ya shigo harkan auratayya wanda sai ya sha kan kowa duwayenka wannan hidima da muka dauka na maganan aure sai ya sha kan kowa dutsayinka sai ya sha kanka yarinya daya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi ya yunta ya buwayi bakwanunta da kawuninta ni a cikin wannan abu don Allah idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna goma kai ma dankan ai zai yi aure rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta makanku
tsokaci kenan kan lamuran aure a kasar Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya daga bakin daya daga cikin malaman addinin Islama a Najeriya tayu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawa samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da ba shari'ar musulunci ce ta shata ba daga cikin abubuwan da dokar ce ta nadi akwai kayyade lefe da abin da bai wuce adadin atamfa shida ba da man shafawa sun ki biyu kazalika dan kunne da sarka da sauran kayayyaki dokar ta kayyade adadin da ango zai kai gidansu amarya baya ga hana cakuɗuwar mata da maza yayin biki da kuma gudanar da bikin kansa daga karfe 6 na safe zuwa 6 na yamma kana da yin amfani da motocin da basu wuce guda uku ba yayin daukar amarya koyaya tasirin wannan doka watanni hudu bayan ta fara aiki Honorable Aminu Sani shugaban karamar hukumar ta Gumel shine ya rattaba mata hannu a ranar 10 ga watan Fabrairun bana
sa ran majalisa da kuma manyan mun na hukumar tunda kan mutuwar sarki Abdullahi Mamai muka zauna a kan wata doka a madadin shugaba mu sa mata hannu wanda yake kan tana aikin nan take
to yanzu ya zo yaya yanayin karbata auren mutane
to alhamdulillah dokan nan idan mutane sun ji dadin ta iyaye da suke da ƴaƴaye da yawa suke gaban su da kuma samari da suke sai auren nan Allah ya ba su ikowa to wannan doka ta sa an bujuru an aure ta yawa kuma aka ta aiki daman tun ba kai da sadaki ba amma kai da tufafin kayaki za ka yi an kai da abubuwa da yake mafi sauki da zama cikin sauki ka kai kayan nan ka wada su dokin da inganta a daura musu aure da yarinya da abin da ya dace kuma a gidanka inda halinka sai ka aika matarka shi da ba da damar mutane su fito su yi auren kuma ana yi sayin da Allah
kamar yanzu za a iya cewa watakila mizani ko alkalman waɗanda suka samu sukudin yin aure ya ƙari kenan idan aka kwatanta da kafin a samu da wannan doka
sosai an samu ƙari ƙaruwar yawaitar auren da kuma iyaye masu hankali suka hankalta suka fahimciwar lallai abin nan da muka yi ba don sa zuciyar mu muka yi ba
tambayan bullo da wannan doka malamai a Najeriya ke sharhi da tofa albarkacin bakin su malam Mustafa Muhammad Dandime na cewa
abubuwan da aka sa a cikin aure na bid'a a ga yadda za a yi a dakile su domin ya kasance mata da yawa sun samu wato ainihin yin aure dalili saboda bid'o'in da aka gindaya a cikin sha'anin aure yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wato harkar sha'anin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da yasa aure ya rika yake wahala a cikin al'umma a shi yasa Umar bin Abdul Aziz yake cewa ana fara wa mutane da hukunce-hukunce gurgurdan abin da suka fara na daga fajirci misali kamar wannan abu da majalisar karamar hukumar Gumel ta sa na doka ga takire waɗannan bid'o'i abu ne wanda ba wai kamar Gumel ɗin kadai ba duk jihohin arewacin Najeriya ya kamata a ce sun tabbatar da wannan domin ya kasance auren nan ya samu sauki domin idan ya kasance abubuwa sun wuyata irin waɗannan to hakan kuma zai bude kofofi na banna a cikin al'umma saboda haka ni ina kira ga wato ainihin abin da ya shafi hukumomi a cikin arewacin Najeriya gaba daya su sa wata doka wadda za ta kasance kamar irin ta Gumel din ta rusa dukkan wasu bid'o'i da suka tabbata a cikin sha'anin aure domin abubuwan da aka gindaya su laifi su kayan sa rana su kai kuɗi da ake duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su da muhalli gaba daya a cikin addini musulunci abin da ya sani sadaki shi kadai ya sani a cikin aure
ko da yake dokar bata saba da dokokin tarayya da na jihar Jigawa ba amma akwai gibi a tare da ita inji barista Abdullahi Ibrahim
abinda na kalla na gajiyawa ta fuskar dokar shine dukkanin laifuffukan da aka ambata a cikin su ba a ba su suna ba kuma idan ka kalli kundin tsarin mulki musamman sashi na 36 shabi cikin baka zaka ga ya bada cewa ba wani mutum da za a kama da wani laifi ko a tume shi da wani laifi face wannan laifin da za a tume shi da shi ya kasance an faɗi ya yake me zaka yi ka aikata shi wato an yi defining nasa sannan an faɗa adadin horin da ke tattare da shi dokar ta faɗa adadin da ke tattare ga duk wani da sabawa a sashinan da ke cikin ta amma batai defining ba kowane lifi da ke cikin ta kuma bata bada suna ba ina ga wannan gajiyawa ce daga bangaren waɗanda suka yi wanda ya kamata a ce an samu an biwa kowace doka suwa kowane lifi suna baya da haka abin da ya shafi enforcement wato waɗanda za su tabbatar da cewa dokar an yi biyayya ga ita an dora wa masu unguwanni wannan nauyi to alhaƙiƙa idan ka ji ba yanayin yadda ake kallon masu unguwanni tunda ba su da quasi power za ka ga cewa abin zai zo da matsala daban-daban don haka akwai buƙatar a sanya 'yan sanda a ciki haka kuma mahukunta na ita ƙaramar hukumar Gumel kama daga sarki da hakimansa su fito su jan hankali akan wannan doka
Rahotanni sun ce dama dai wannan doka ta kaide kayan aure ta fuskanci caccaka daga bangaren mata a yankin karamar hukumar ta Gumel suna masu zargin cewa ta fi dadadawa maza ne kawai amma Honorable Aminu Sani shugaban karamar hukumar ta Gumel na cewa
saboda daga aka ba da shawarwari cewa to ya kamata wuri kaza a rage kaza domin ingantuwar wannan doka kuma muna duba mutane sanin shin ana shawarwari ana kawo mu bukatun mu daman dokar ta fara aiki kuma ta fara aiki da yadda Allah saboda haka inda wasu yari kuma daga baya duk za su zo suna ana ba da shawarwari za su zo a sake dubawa wuri kaza yayi tsauri a rage ko wuri kaza ba sa kaza ba sa domin dokar ta inganta da maka doka farkon ta dole a samu kuma gyare-gyare za su yi wa da Allah
yanzu akwai kamar wannan shawarwari kuka samu na cewa ya kamata a shiga dan a ƙara inganta ta misali
kamar akwai shawarwari da aka duba cewar ai kamar bangaren mata aka taba da yawa wani ba bangaren maza su aka fi maiwa aka ba mu ko ya ci rahin tabawa domin kusan dokar ta yi kamar mata ne da yawa tunan yi magana zaki musu zaki kadan zaki musu kare laifi kadan zaki musu kare kadan to a dokar bangaren maza ba cewa su kuma nasu bangaren su kuma me ya kamata su a matan su ma bisa kashi zaki su to dai da Allah muna duba sun kawo voice ne daga bangaren matan sun kawo rahotanni cewa wannan dokar ta fi shafa mata ne kai tsaye to su kuma za fa su ma fakin da ya kada san sauke to da saboda mai magana kansu ba to muna duba muga su ma hakkin mazan da ya kamata ce da sun sauke kan matan do sai mu saki adjustment a duba ga kowane bangare a masa adalci cikin yadda Allah
to Allah tabbatar da haka ya kuma sa hakata cin ruwa so man tabe kenan dangane da wannan batu idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa shirin domin iyali zai tattara masu ruwa da tsaki domin nazarin yadda kowane bangare zai amfana da wannan doka ba tare da an taka hakkin wani ko kuma kyautata ma wani bangaren ba yanzu dai a madadin wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattaro mana bayanai dangane da wannan lamari da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sai ya kuma sa kasashen mu su ci gaba da kasancewa tsintsiya madaurin ki daya
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune
to madalla ga da alheri yanzu kuma sai labarai a takeice
to baban lai shugabannin kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya na G7 za su gana a ƙarshen mako a Burtaniya da zammar lalabo hanyar da duniya za ta farfado daga annobar coronavirus da batun sauyin yanayi da haraji da kuma matsalolin da China da Russia ke haddasawa shugaban Amurka Joe Biden ya isa Turai a jiya Laraba a ranganinsa na farko a matsayin shugaban Amurka domin ganawa da shugabannin kasashe yamma kafin ganawarsa da shugaban Russia Vladimir Putin a wani taron koli a mako mai zuwa a birnin Geneva kana wata mai shigar da kara a kotun manyan laifuka ta kasa da kasa ta yi kira ga gwamnatin Sudan da ta mika mutane hudu da ake neman su ruwa a jallo akan aikata laifukan yaki daga Khartoum zuwa Hague
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu anjima da hansi a misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu daga jamhuriyar Niger da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da yake ni gabatarwa
sai kuma shi Bahiro Diodone da ya bada umarni kama injiniyan mu da yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.